Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalu FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Wa sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki a numbar Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 4 ga watan Agusta. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince da sayarwa Najeriya jiragen saman yaki na zamani har na dala miliyan 600. Ma'aikatan wayar da kan jama'a na kasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren Afirka ke shiga kasar. A yau Juma'a ne majalisar nazarin kundin tsarin mulkin kasar Venezuela ta soma taronta na farko a zauren majalisar da ke birnin Caracas.
To kanin labarin kenan. Kasar Niger ta ce da sake game da yadda ƴan China ke babakere a dukiyar man kasar.
Akwai contract guda da ake cewa contracting concession da mun gano a cikin kasa ba ta samu komai.
To tun bayan da wato tun bayan isar manyan jami'an sojan Najeriya fagen daga a jihar Borno don tauna tsakuwa ayar ko ta ji tsoron
ko a daren jiya zuwa wayewan garin yau an samu tashin wasu bumabumai na kuna bakin wake.
Za a ji cewa ƴan sanda sun damke wasu masu garkuwa da mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna su wajen 40. Mahmud Lalo na tafi da shirin duniyar Amurka. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta amince sayarwa da Najeriya jiragen saman yaki na zamani har na dala miliyan 600 duk kuwa da zargin keta haƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. Jiya Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin, ta kuma miƙa batun ga 'yan majalisar dokokin ƙasar waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. Rejejeniyar ta kunshi saidawa Najeriya jiragen yaƙi samfurin Super Tucano guda 12 waɗanda ake amfani da su wajen kai ƙananan harahare. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce jiragen za su taimaka wa Najeriya a yaƙin da suke da ƙungiyar Boko Haram da kuma yaƙin da 'yan ta'adda na ISIS. Za su kuma taimaka wajen yaƙi da fitaucin miyagun ƙwayoyi da makamai da kuma safarar mutane. Jim kaɗan kafin ya sauka daga kan mulki ne tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya dakatar da yarjejeniyar cinikin jiragen biyo bayan wani hari da jirgin saman yaƙin Najeriya ya kai kan sansanin 'yan gudun hijira da ke kusur iyakan Najeriya da ƙasar Kamaru wanda ya sanadiyar asarar rayukan fararen hula 230 waɗanda yaƙin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Daga baya ne shugaba Donald Trump ya buga wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya waya inda ya sanar da shi cewa ya goyi bayan sayarwa da Najeriya jiragen yakin domin ta yake ta'addanci.
To a halin yanzu kuma ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin hauren Afirka ke shiga ƙasar, inda ake ganin cewa mafi yawan su 'yan mata ne daga Najeriya kuma suna zuwa ne da sanin cewa ƙarshen ta dai za su ƙarƙare ne a matsayin karuwai. Amma yawancin 'yan matan ba su da masaniyar yadda halin rayuwarsu zai kasance da wahalhalun da za su fuskanta da kuma tsawon lokacin da za su kwashe kafin su gama biyan mutanen da suka yi fasaforinsu zuwa Italiyar. A cewar wata baƙuwar haure daga ƙasar Ghana, Apia, kaɗan daga cikin 'yan matan sukan tsira daga yin karuwanci. Ta kuma ce ta san 'yan mata hudu da suka kubuta a shekaru hudu da suka gabata, biyu daga cikinsu sun kwashe shekaru masu yawa suna karuwanci domin su tara kudaden da za su biya iyayen gijinsu. Saura biyun kuma sun samu tserewa zuwa kasar Jamus. Jami'an Italiya da na Turai sun yi kiyasin cewa an yi fasakwabrin yara 'yan mata daga Najeriya masu shekaru daga 16 zuwa 17 har su wajen 16,000 a cikin shekaru biyu da suka gabata.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani jawabi da ya ajiye Alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar West Virginia, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana batun alakar kwamitin campaign dinsa da kasar Russia da ake a matsayin almara, inda yace an kirkiri labarin ne kawai don masu adawa da shi su samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faduwarsa a zaben da aka yi a shekarar ta gabata. Mujallar Wall Street Journal ta rubuta labarin cewa mai bincike na musamman Robert Mueller ya tattara mutane da za su saurari laifukan da ake zargin an aikata da suka karya doka. A ci gaba da binciken da yake akan kasar London inda Russia ta yi a zaben shugaban kasar na Amurka na bara, shugaba Trump ya ce binciken da Mueller yake ya gudanarwa yana fatan za a fitar da sakamako na gaskiya. Ya kuma kara da cewa ya kamata ya mai binciken ya duba maganar dubban sakonnin email da tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta goge. Takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ita ce ta samu mafi yawan kuri'u, amma shugaba Trump na jam'iyyar Republican ya lashe kuri'un jihohi a zaben.
A yau Juma'a, majalisar nazarin kundin tsarin mulkin kasar Venezuela ta soma taron ta na farko a zauren majalisar da ke birnin Caracas, duko da korafin kasashen duniya da kuma zanga-zangar yan adawa. Zaman yan majalisar su wajen 545 da aka zaba su sake nazarin kundin tsarin mulkin kasar ta Venezuela zai iya janyo takun saka tsakanin shugaban kasa Nicolas Maduro da yan adawar waɗanda suka ce ba a yi adalci ba a wajen zabo wakilan. Wata mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce Amurka bata amince da nadin yan majalisar ba. Ta kara da cewa babu inganci a zaben tunda bai samu kulawar masu nazarin zaben na kasa da kasa ba. Nau ta ce Amurka na kallon majalisar ne a matsayin gungun wasu da aka zaba domin su taimaka wa Maduro wajen ci gaba da gudanar da mulkin kama karya wanda batunci ne ga aqidar demokradiya.
Karshen ta dai majalisar dokokin kasar Ethiopia wato Habasha ta dage dokar ta bacin da aka saka a kasar tun shekarar ta gabata, biyo bayan kwashi watanni ana gudanar da zanga-zanga da ta yi sanadiyar rayuka. Yau Juma'a ne yan majalisun suka yi wani zama na musamman inda suka amince da dage dokar ta bacin bayan da suka saurari jawabin ministan tsaron kasar Siraj Pegesa, wanda shine ke shugabancin rundunar ma'aikatar tsaron da aka dora wa haƙin tabbatar da aiki da dokar ta bacin. A rahoton da ya gabatar, Pegesa ya ce zaman lafiya da tsaron kasar ya inganta duk da cewa har yanzu akwai matsalolin tsaro jifa-jifa a wasu bangare na kasar. An dai kafa dokar ta bacin ne a Habasha tun ranar 9 ga watan Oktoba shekara ta 2016 bayan da aka samu tashin hankali a babban birnin kasar Addis Ababa, biyo bayan wasu ayyukan raya birnin da aka fara wanda kuma ya juye ya koma zanga-zangar rashin kin jinin gwamnati saboda manufofinta na siyasa da ke ta haƙƙin bil'adama. Sama da mutane 600 ne aka kashe a tashin hankalin, yayin da aka kama mutane fiye da 21,000. Ministan tsaron kasar ya ce har yanzu akwai mutane 8,000 a daure da ake zargin su da aikata laifuka lokacin tashin hankalin.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta ce sai fa da canza lali dangane da yadda ake tafi da dukiyar man kasar wadda ake zargin yan China da yin babakere a kai. Suleiman Munabarma gare ka.
Kusan dukkan waɗanda ke da hannu a sha'anin man fetur ɗin jamhuriyar Nijar ɗauko daga ma'aikata zuwa talakawan da ake gudanar da ayyukan haƙar man fetur a yankunan su kan kokawa akan hazon da ke tattare da wannan harka, wacce wani zubin hatta gwamnati ba ta gane zahirin irin wainar da kamfanonin ƙasar China ke toyawa a rijiyoyin man a Gadem da matatar Soraz. Dalili kenan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta zo da sabon tsari. Malam Fumakwai Gado shine ministan albarkatun man fetur.
Akwai contract guda da ake ma contracting concession da mun gano a cikin kasa ba ta samun komai. Kun shi wannan contract na concession kin an hidda shi ma sam daga cikin code. Wajen taimako da kamfanoni sun kamata su kawo ma jama'a inda suke hukuman petrol kamar yanzu commune na Gifa ko commune na Zender, an karfafa takardu da za a dauka domin kamfanonin su taimaka ma commune su samu kudaden da za su aikata dan jama'a su san lalle a cikin community su ana hidduwa arziki kuma su ma suna samun albarkacin wannan arziki.
Tun farkon Soma sayar da man fetur dinta a shekarar 2011 a kasuwannin cikin gida, kasar Nijar ta kuduri aniyar samar da hanyoyin isar da danyen mai zuwa kasuwannin duniya. Saboda haka hukumomin kasar suka zo da wasu sabbin dokokin shimfiɗa bututu
da ya kamata a kera na dauka danyen mai a furda shi kasashen waje. Kamfanin da za ta yi shi sai ta samu izini na gwamnati, da babu wannan izini.
Majalisar dokokin kasar Nijar da ke duba wannan yunkuri a zaman taron da ta kammala a jiya ta sha alwashin sa ido akan yadda sabuwar tafiyar hada-hadar man fetur za ta kasance danganin an mutunta 'yancin jama'a da batun kare muhalli, kamar yadda za a ji daga bakin Honorable Sa'adu Dille.
Kowane za a kiyaye mai haƙƙin shi da haƙƙin gwamnati, haƙƙin talakawa waɗanda su gonakinsu ne ake amfani da su, da kuma haƙƙin muhallinmu. Kasan al'amarin petrol cikin gonaki ne, cikin daji ne ake gine-gine, wannan da ramu da wane ne ronku, ya kamata bisashen mutane na hada da itace da ake kashewa, da kuma namun daji na da yake namu na arzikinmu ne.
Gangar danyen mai 20,000 ne Nijar ke fitarwa a kowace rana, sai dai an kiyasta cewa ganga 7,000 kacal jama'ar kasar ke amfani da su a kowane wuni. Dalili kenan da gwamnatin ta Nijar da haɗin gwiwar kamfanin CNPC na ƙasar China suka shiga neman hanyoyin shimfiɗa bututu zuwa bakin teku ratsawa ta ƙasar Kamaru. Kodayake wasu bayanai na cewa ɓangarorin biyu sun fara tunanin karkata wannan aiki zuwa tashar jirgin ruwan Kwatano saboda dalilai masu nasaba da matsalar tsaro, yayin da a ɗaya ɓangare ake jiran ganin yadda za ta kaya a game da maganar shimfiɗa bututu tsakanin rijiyoyin na Agadam zuwa matatar mai ta Kaduna Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, to bari mu kada Najeriya mu ji al'amarai na baya-bayan nan tun bayan da manyan jami'an sojan Najeriya suka dira jihar Borno don su karce kasa a fagagen daga. Haruna Dauda, gare ka.
Wannan ran kamar dai da ka sani duk waye wani gari wani lokaci akan samu sabbin al'amura ne na bullowa, musamman ma a nan birnin Maiduguri Kewaye, game da irin matsalolin kai harin kuna bakin wake. Harin zai za a iya cewa ba ta soya zani ba, duk da cewa shugaban ƙasa ya bai wa su manyan harsashen sojan Najeriya umarni su zo nan Maiduguri, kuma sun riga da ma sun zo Maiduguri har ma sun daɗa budawa zuwa jihar Yobe. Bisa bayanai da na samu na nuna cewa kamar shi a babban harsashen sojan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Sugar Bote ya ji har wasu garuruwa na jihar Yobe inda su ma ke fama da irin waɗannan matsaloli na hare-hare. Abin da ya sa nan da farko na so mu cewa ba ta soye zani ba shi ne wannan hari na kuna bakin wake kusan ya zama za a ce kusan daily affair, kusan kullum sai an same shi, in ba a same shi yau ba to ba za a yi ne kwana biyu wata ne za an sake samun irin wannan matsala. To gaskiya irin matsalolin da ake fuskanta kenan har yanzu da cewa duk inda ka je an dai bayan gari ne za a ga jami'an tsaro da dama, za a ga kuma a shirye suke cikin shirin kota kwana a kullum, amma sai karsa sai idda waɗannan maharakan shigo su faɗa kuma su kai irin waɗannan hare-hare kan jama'a.
To Haruna, tunda su waɗannan manyan jami'an soja suka isa jihar Borno, shin akwai wani al'amari da ya faru?
Ko a daren jiya zuwa wayewan garin yau an samu tashin wasu bumabumai na kuna bakin wake, amma Allah cikin ikonsa za a iya cewa ta ƙare ne kansu, wato su waɗannan maharan wanda babu mutum ko da guda ɗaya da aka rasa sakamakon waɗannan hare-hare. Bayanai da muke samu kusan mutane daban-daban guda biyu ne suka kawo wannan hari, kuma a lokuta daban-daban a wani wuri da ake cewa Mulai General Hospital, wato asibitin Mulai kenan, nan yana ɗan bayan gari ne kaɗan, kuma ba karo na ɗaya ba karo na biyu ba na uku ba, kusan a duk yoyin yau-yawan hare-hare a yakin kai, in ba a kawo ta wannan ɓangare na Mulai din ba akan kai ta ɓangaren Muna Garage, wani wato wurare guda biyu nan dai sun shahara kwarai da gaske ta inda ake samun waɗannan ‘yan kunnar baƙin wake su shigowa. To ko na jiya da dare zuwa wayewan garin yau da asuba kusan ta wurin ne wannan abin ya wakana, wannan na jiya da dare zuwa yau ɗin amma cikin asibitin ne abin ya wakana, amma cikin ikon Allah babu wani rai da aka rasa. To kaga za a iya cewa har yanzu da akwai matsala kenan a ƙasa.
To Mala Haruna tunda ike da wuya a ce manyan jami'an soja sun isa fagagen daga sannan kuma a ce al'amura basu canza ba. Shin a iya cewa wani abu ya dan sauya ko kuma in wani abu ya sauya me kake ganin ya dan sauya?
Eh to kamar da dai suka alƙawarta cewa za su ƙara kanyi wajen cewa sun tabbatar da an sake samun tsaro mai inganci a wannan yanki. To abinda kuma mutane suka zura ido kuma suka bude kunnuwansu su gani su ji kenan. Saboda ganin cewa mutanen Maiduguri suna fuskantar irin wannan hare-hare amma a halin yanzu da shugaban da muka bayani din farko ko a ji an samu wannan matsala na harin gunar rukin wake a iya cewa har yanzu dai sun kasa kunnuwansu su ga irin yadda al'amura za su soya a cikin yan kwanakin nan. Inda yanzu kusan kwanakin su 5-6 kenan da isowa a birnin Maiduguri amma har yanzu dai ana fuskantar irin waɗannan matsaloli.
To ya batun kama shekau da ransa ko a mace shin an ɗauki mataki akwai wani abu akwai wani yunkuri haka da ya bayyana gare ku?
Gaskiya a halin yanzu dai babu dan ko shi ne magana da yawo rundunar sojan Najeriya a Janar Sani su kuka shekara na masa wannan tambaya a zuwa lokacin da suka so garin Maiduguri a cewa ya batun wa'adi da shi babban hafsan sojan ƙasa ya baiwa ya ta komanda na wannan shi ya cewa a kamo shekau alhaji fa a mace. Yace lalle suna nan suna kansu kuma ba shekau kwaɗe ba kowane ne ma wadda suna da sun cewa ran ta'adda ne lalle su yi ƙoƙarin cewa sun kamo shi ko a raye ko a mace kamar yadda aka ba su umarni.
Allah ka kai magin soja ko gidan su ko na dali ko a bakin daga.
Haka ne dan Muraya kuma a gaida Haruna. Har yanzu dai muna Najeriya inda ƴan sanda suka damƙe wasu masu garkuwa da mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Hassan Maina kaina gare ka.
Su dai waɗannan gungun masu garkuwa da mutane kimanin su 40 da rundunar ƴan sandan ta tsafke akan hanyar Kaduna zuwa Abuja ta kwato bindigogi da manyan makamai daga gare su ga kuma guraye da layu dada bayan wannan ta kuma sami kayayyakin mutane da suka kwace irin su agogo kwamfutoci da sarƙoƙin mata masu tsada. CSP Moshir Jimo shine kakakin headquarter ƴan sandan Najeriya.
If you recall, the general police IGT Bambuchi.
In zaka iya tunawa, Sufeta General ne ƴan sandan Najeriya a ƴan kwanakin nan ya kaddamar da wani gaggarumin rundunar yaki da masu satar mutane a wannan hanya. Kuma wannan gaggarumin aiki na marawa wanda dama tuni haɗin gwiwar soji da ƴan sanda ke yi ne a wannan hanya. Bari in shaida maka cewar muna fa samun nasara don ko a ranar Litinin din da ta gaba mun cafke kimanin masu garkuwa da mutane su 30 a wannan hanya dai. Sabo Imam Gashiwa wannan mai bin hanyar Abuja zuwa Kaduna ne.
Ba za mu sauki musamman kama wannan ɗan kidnapping da aka yi a Rijiyar da shi Kadari. Mafi yawan mutane yanzu sun so mu dan sakin ciki. Maimakon da hanya ta so ta mutu ana tafiya a jirgin kasa dai a jira tafiya a mota. To amma mun daga fatin nan ana ci abubuwan ya tafi amma ni ba na da awa ɗayan halar ran ba hanyar.
To sai dai kuma wani ɗan kasuwa nan Abuja Alhaji Alkali Muhammad ya ce ƴan sandan a wani lokaci suna yin kitso da kwarkwata.
Misali da zan baka a kwana-kwanan nan akwai wani dan uwa da muke tare da shi muna aiki tare da shi ya kama hanya zai ke zuwa Lakoja aka ɗauke shi a tsakanin Lakoja Kada. To ƙarshe ita ne muka biya kuɗi kusan naira miliyan 2.5 kafin mun fita kashe wannan dawa. Ko kuma aka ce hanyar Kaduna kaɗai hanyar Kaduna ne kaɗai Najeriya ba za ta ya kamata a ce gaba ɗaya a yi shi a ce an yi shi gaba ɗaya faɗin Najeriya duk hanyoyin na a ce an zuba jami'an tsaro da zama cewa suna kula da zirga-zirgar da mutane suke a ƙasar nan. Saboda shi kanshi ya bamu labarin cewa mutanen nan suna yawo a cikin daji sannan kuma duk inda suke da kan hannun mutane suna yawo da shi a cikin daji kuma ga makamai a hannun don suna da labarin da cewa ga shi an ji an yi rikon a yankin da cewa an tafi sa wani yanayi muke cewa na sanin mana saboda wannan mu dai muka ji kuriya da kuke cikin Kaduna kun da ku mutu ta ci muka ji wannan kudin ba haka da ba ka motar sa duk ce magana motar sa duk ce ai motar sa zai je samu a police to ai ga ma yankin da Allah ya shi.
Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. A cikin shirin namu na wannan makon, shugaban Amurka Donald Trump na shirin sanar da wani ƙudurin doka wanda zai daƙile adadin mutanen da ke shiga ƙasar bisa ka'ida da tsaurara matakan mallakar katin izinin zama na dindindin a ƙasar wato green card. Sannan za ku ji cewa bayan da aka samu wani ɗan hargitsin sauyin mukami a fadar shugaban ƙasar ta Amurka, shin ko yanzu gwamnatin ta Trump za ta samu daidaito bayan watanni 6 da shugaba Trump ya kwashe yana fuskantar matsaloli? sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. To a farkon makonnin ne fadar shugaban Amurka ta White House ta bude wani sabon babun shugabancin ma'aikatanta a ƙarƙashin jagorancin General John Kelly mai ritaya wanda Trump ya nada a matsayin sabon shugaban ma'aikatan fadar White House bayan da ya jagoranci ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security. A lokacin nada Kelly, Trump ya jaddada taken nan nasa na farfado da martaba Amurka.
Za mu aiki tukuru, za mu farfado da martabar Amurka, komai ya ta'allaka ne akan farfado da martabar Amurka, abinda za mu yi kenan.
Shi dai Kelly shi mai gurbin Ryan Priebus, wanda suka yi sa'insa da Anthony Scaramucci, wanda shi ma Trump ya sallama kwanaki kaɗan bayan da ya naɗa shi a matsayin daraktan yaɗa labaran fada ta White House, naɗin da ya sa shi Scaramucci ya yi ta koɗa shugaba Trump.
I love the president.
Ina son shugaban.
An dai kori Scaramucci ne a ranar Litinin, ranar da Kelly ya fara aiki, wata alama da wasu ke ganin na nuna cewa da gaske yake yi wajen kawo ƙarshen yamutsin da fadar ke fuskanta tsawon watanni shida da suka gabata. Chris Whipple, wani marubuci ne da ya taɓa rubuta littafi kan muhimmancin shugaban ma'aikatan fadar White House.
You can't run the White House the way you run a Manhattan.
Ba zai yiwu mutum ya shugabanci fadar White House kamar yadda zaka tafiyar da ragamar kula da kamfanin rukunin gidaje da ke Manhattan ba, saboda yawan masu ba da shawara da ke zuwa suna tafiya ba tare da takamaiman wani da zai rika ba da umarni ba, ko kuma wani da aka nada domin tabbatar da aiwatar da manufofi.
To sai dai duk da wannan hatsaniya da ke faruwa a fadar White House, shugaba Trump ya yi kimimin cewa babu abin da ke faruwa a fadar. Cikin watanni shidan da ya kwashe yana mulki, shugaba Trump ya fuskanci matsaloli da dama da suka hada da raguwar farin jininsa a idon jama'a da kuma binciken katsalandan din Rasha. Baya ga haka, Trump ya fuskanci turjiya daga 'yan majalisar dokokin kasar waɗanda suka yi watsi da shirin sauya dokar da ke tafiyar da tsarin kiwon lafiyar kasar. Sai dai duk da haka, Trump ya ci gaba da kokarin jin hankulan magoya bayansa, kuma da yawa daga cikin su suna ci gaba da kasancewa tare da shi.
Akwai bukatar mu goyi bayan shugaba Trump yana iya bakin kokarinsa.
Wasu masu fashin baki na ganin watakila General Kelly ya yi yunkurin takawa shugaba Trump burki, musamman kan yawan shiga shafin Twitter da yake yi yana aika sako. Kyle Kondik malami ne a jami'ar jihar Virginia.
If he could ever sort of discover some tranquility, I suspect that the public might.
Idan har zai kokari ya samu natsuwa, ina da yakinin cewa jama'a za su yafe mai, amma kuma ba mu ga hakan ba a cikin lokacin da ya kwashe yana shugabanci.
Yanzu dai za a tsaya ne a ga irin yadda tafiyar Trump da Kelly za ta kasance a kwanaki masu zuwa, yayin da Trump, wanda shine shugaban Amurka na 45, ke kokarin neman bakin zaren tafiyar da kasar bayan watanni shida da ya kwashe yana tagatagar gudanar da mulki. Ba dai bangaren kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya goyi bayan wani kudurin doka da zai rage adadin mutanen da ke shiga kasar bisa ka'ida, tare da haɗin kan wasu sanatoci 'yan jam'iyyar Republican biyu da suka tattauna da shi a fadar White House. A farkon shekarar nan, Senator Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da wani kuduri da zai rage adadin baƙin da ke shiga kasar daga miliyan 1 zuwa 500,000 a kowace shekara. Kudurin dokar har ila yau zai nemi a rage adadin 'yan uwan baƙin da ke shiga kasar, da kawo ƙarshen shirin tambola na lottery, da kuma tsawar matakan mallakar katin zama a Amurka na dindindin, wato green card.
Wannan doka za ta nuna yadda muke tausayawa Amurkawan da ke fa'ita shi a rayuwa.
To sai dai tuni wannan yunkuri ya janyo kace na ce, inda wasu suke kallon matakin a matsayin nuna wariya. Amma wani babban jami'in fadar White House, Stephen Miller, ya musanta wannan ikirarin.
The notion that you think that this is a racist bill.
Ikirarin da kuke yi na cewa wannan mataki ne na nuna wariyar launin fata ba daidai ba ne, kuma cin fuska ne. Gaskiyar maganar ita ce, adadin mutane da aka haifa a nan waɗanda asalinsu baƙi ne ya ruɓanya tun daga shekarar 1970. Kuma tsarin nan na ba da katin izinin zama na dindindin, wato green card, shi ne ya ba da wannan damar.
Amma Senator Lindsey Graham, wanda kusa ne a jam'iyyar Republican, ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa idan wannan kuduri ya zama doka, zai shafi tattalin arzikin jihar ta North Carolina, wacce ta dogara da gudunmawar da baki ke bayarwa. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shirin, ni Muhammad Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Kwa gaida Mamuda, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Ga kaɗan daga cikin wasiƙun da ku masu sauraro kuka aika mana. Wasiƙa ta farko ta fito daga hannun Mahmud Salihu yace amincewar da ƙasar Amurka ta yi na sayarwa Najeriya wasu nau'in jiragen yaƙi abin ci gaba ne da yaƙi da ƙasar take yi da ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Da fatan rundunar sojojin Najeriya za ta tabbatar da yin amfani da jiragen ta yadda ya kamata da kuma kiyaye haƙoƙin al'umma a yayin da suke amfani da jiragen. Sai wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Abubakar Muhammadu Belele. Muna kira ga ƙasashen Amurka da Rasha akan cewa ya kamata su gaggauta hawa teburin sulhu domin nemo hanyar magance takaddamar da ta kunno kai tsakaninsu. Shiko Sade Sa'idu Daura yace rashin wayar da kan mata muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa musamman na karkara. Shi yasa wasu mafi yawan matan ba su san muhimmancin shayar da nonon uwa zalla ba. Da fatan mahukunta za su tashi tsaye don wayar da kan mata. Wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce ta Bashir Kansila mai tukunyar bakin kasuwa da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Abdullahi Umar mai bataliyar Zuru dukansu daga jihar Kabi. Ba giran giran ba dai ta yi mai to dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Neymar muna fatan ba za ka yi da na sani ba komawarka kungiyar kwallon kafar kasar Faransa ta PSG domin masu yi magana sun ce guntun gatarinka ya fi sari ka bani.
To a gaishe ka yanzu kuma ga Safilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
To a takaice gwamnatin shugaba Donald Trump ta Amurka ta aminta sayarwa da Najeriya jiragen saman yakin zamani har na dala miliyan 600 duk da zargin keta haƙin bil'adama da ake yi wa Najeriya. A jiya Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da cinikin ta kuma miƙa batun ga 'yan majalisar dokokin Amurka din waɗanda ke da kwanaki 30 su amince da cinikin. A halin yanzu kuma ma'aikatan wayar da kan jama'a na ƙasar Italiya sun ce akwai babban sauyi ga yadda bakin haure ke shiga ƙasar inda ake ganin mafi yawan 'yan mata daga cikin su duk 'yan Najeriya ne daga Najeriya suke fitowa kuma suna zuwa ne da sanin cewa ƙarshen ta za su karkare a matsayin karuwai. A jawabi da ya yi a jiya Alhamis a wani gangamin jama'a da aka hada a jihar West Virginia, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana batun alakar kwamitin campaign ɗinsa da ƙasar Rasha da ake a matsayin almara, inda ya ce an ƙirƙiri labarin ne kawai domin masu adawa da ci samu hujjar da za su ce ita ce dalilin faduwarsa a zaben da aka yi shekarar da ta gabata. A yau Juma'a majalisar nazarin kundin tsarin mulkin ƙasar Venezuela ta soma taronta na farko a zauren majalisar da ke birnin Caracas duk da korafin da ƙasashen duniya da kuma zanga-zangar masu adawa. Zaman 'yan majalisar su 545 da aka zaɓa su sake nazarin kundin tsarin mulkin ƙasar Venezuela zai iya janyo takun saka tsakanin shugaban ƙasa Nicolas Maduro da 'yan jam'iyyar adawa.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci su Usman Kabara da Maryam Bugaji da Safinatu Sodangi da shirinsu na yau da gobe. Yanzu a madadin Safilu Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lesser Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan Washington DC ke cewa sai kuma anjima.